الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول يا بالله سبحانه وتعالى كيف أنت رأيو متاسك إتوان رانا تجمعة kan fassara kuma an wannan ayoyin alqur'ani mai girma gargada abin da ya tawaka cikin wannan littafi na rubutul alhani ila ma'ani alqur'an na shek Abu Bakar Muhammad radiyallahu anhu wa Allah ya rahama wa baraka mun fara karatu cikin suratul maida mun tsaya cikin aya ta biyu kammala ta ba lokaci yayi za mu sake waiwaye a kan kirsha
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُهِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْهَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْهَرَامَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْهَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا هَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إن الله شديد العقاب
cikin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su hukunce-hukunce wanda suka shafi nawaqidul hajj ayat ta yi kira ga wanda suka yi imani Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kuntu sukai imani la tuhillu sha'airallah kada ku halatta keta alfarma na alamomi na addinin Allah mun yi magana dangane da abinda malamai suka faɗa dangane da sha'air wala shahrul harama haka nan kada ku keta alfarma na watanni masu alfarma abinda aka farajjahawa waɗannan watanni su ne ashhurut tasyir al-arba'a su ne kuma waɗanda Allah ta'ala ya magana su a cikin suratu bara'a da aka ce minha arba'atul hurum ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abubakar ta aka samo da gareshin wayar Imam Bukhari annabi ya ambace su su suhulu salatun mutawaliyat guda uku suna jere shi ne ce zulƙada da zulhijja da almuharram wata na goma sha ɗaya da na sha biyu da kuma wata na farko waɗannan su a jere suke sannan sai rajab na mudhar da ke tsakanin jimada da sha'ban wata na shida kenan to waɗannan su ne ashhurul hurum to su ma kada a keta alfarmarsu wajen yin tsokanan yaƙi a ciki sai dai idan kafirai ne suka afka wa musulmi to ya halatta su musulmi su bai da martani wadal kala'i kuma kada ku keta alfarma na rajaye da ake ma wato dabbobin da suka fito daga harami ko wadanda aka nufaci harami da su domin yin hadaya ko da kuwa mushrikai ne ko da kafirai ne suke kora wadannan dabbobin saboda kula da alfarma a lokacin ba a hana su mushrikai zuwa yin aikin hajji ba amma ayar cikin suratul bara'a lokacin da suratul bara'a ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallama har ya nada amirul hajji shine Abu Bakar Siddiq ya jagoranci mutane an tafi domin a je aikin hajji annabi shi bai je ba sai aka saukar da ita suratul bara'a bayan tawaga ta tafi annabi sai ya kira Ali ibn Abi Talib ya ce to bi su a baya ka je ka in sun je Makka ma to ka je ka ga wannan sura ka karanta ta kuma a ciki ne sai aka saban annabi sallallahu alaihi wasallam kada wani mushriki ya sake yin zuwa aikin hajji a wannan shekara kuma aka hana kada wanda ya kuma yin tawafi sirara kamar yadda suke a zamanin jahiliya to lokacin wannan doka ba ta sauka ba na hana su su ma suna kora abin dabba wanda za su yi hadaya da ita su tafi to ko da irin wannan ne wanda aka sanya mata rataye baya halatta shi ne aka hana kada ku keta alfarmar irin waɗannan dabbobi mun ji ƙarin bayani na abin da Ibn Kathir ya faɗa dangane da al-Ghala'id darasin da ya gabata kuma Allah ya ce wala amin al-bait al-haram haka ne waɗanda suka nufaci ɗaki mai alfarma da aikin hajji ko da kuma mushrikan ne to idan har sun tafi za su je aikin hajji ne to kada ku afka musu da yaki yabtaguna fadlan min rabbihim sun tafi ne idan suna neman wata falala daga ubangijinsu na kasuwancin da suke yi saboda Allah ta'ala ya halatta wa mutane yin kasuwanci idan an je aikin hajji babu laifi ga mutane su nemi falala ta ubangijinsu kamar yadda aya ta zuwa cikin suratul bakara ورضوانا da kuma neman yardar Allah saboda su ma mushrikan a wancan lokaci suna ga cewa ibada suke yi suna ga cewa yardar Allah suke nema in sun je sun yi aikin hajji dole sun yi shi a itikadi mummuna shi yasa aka ce ورضوانا ma ne fassara ya ce biqasdihi wato minhu biqasdihi bi za'mihim alfasi li'anna Allah la yarda anil kafirin to shine nan malam yake cewa ونسخ من هذه الأحكام حرمة القتال في الشهر الحرام بقوله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أما ومن ذو كان أتى أن فتاتيوا ولا آمين البيت الحرام مشركان دسك النفاشي لكن الفرما كذب يا كيسو ثم لم يسكتي وأن آية أن سوكي وأن هكونتي ita wannan gaba an soke wannan hukuncin dangane da ayar da ta sauka a cikin suratul tauba wanda Allah ta'ala ya ce faqatul mushrikin haythu wajadtumu ku yaki mushrikai duk inda kuka same su da an hana in sun nufaci ɗakin kaaba da nufin zuwa aikin ibada amma yanzu an ce duk inda kuka same su ku yaki su faqatul mushrikin haythu wajadtumu وخذوهم واهجروهم وابعدوا لهم كل مرصد قاعده ذات ديده تسكانو كشين ان سنتو فان تابوا واقاموا الصلاه وخذوا سبيلهم سنتو ربدس يعني سن زمانتو ديده ده كو كما يدا ايه تا غبا تشي فاخوانكم في الدين سنا كون حكمي شي ما ده aka shafe bale ce wa adamu man'i amin albayt alharam bi qawlihi hana waɗanda suka nufaci ɗakin Ka'aba da yin aikin ibada to aikin ibadan ma kaga kaman a can an amince kenan su je su yi kar ma ku musu hali abu biyu ne mun fahimta da aka ce wala amin albayt alharama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana kar ku yaki waɗanda suka nufaci ɗaki mai alfarma sun nufi ɗaki mai alfarma ya tabo na fadlan min rabbihim dan yin kasuwanci wa ridwana da kuma neman yardar Allah a bisa ibadar da suke yi a zaton su za su sami yardar Allah. Yanzu kaga anan hukunci biyu ne a kunshe. Na daya bayyanan nan shine kada ku afka musu da yaji in dai da wannan sifa suka zo. Sannan koyayyen hukunci shine an amince musu ko ba a musu hani ba a ce an amince ba a musu hani da yin ibadar ta su ba. Mun gane shine koyayyen hukunci. Akwai mantuqul aya akwai mafhumuha. To mantuqin shine kada ku afka musu. Mafhumin kuma an yi shiru akan ibadar da suke ba hana su ba. Shine wannan aya faqatul mushrikin haythu wajadtumuhum ta soke hukuncin da mantuqin yayi bayani. Wannan kuma na ibadar da suke yi sai wannan aya ta soke innamal mushrikuuna najatun fala yaqrabul masjidal harama ba'da anihim hada. Aka ce mushrike fa najasa ne kazanta ne. Ibadar da suke yi Allah bai yarda da ita ba. Don haka fala yaqrabul masjidal harama. Kada su kusaci daki mai alfarma ba'da anihim hada daga wannan shekarar da aka saukar da aya shekara ta takwas. Da suratul bara'a ta sauka. Ko shekara ta tara ba ta takwas ba shekara ta tara. To daga lokacin sai aka hana su. Babu sauran mushriki kuma da zai je shi yayi tawazi ko yayi ibada. Kaga wannan hukuncin hukuncin an soke. Waɗannan ayoyi sai suka soke wannan hukuncin da ya zo a cikin wannan sura. Wannan duka bayanai kamar Ibn al-Jawzi cikin Nawasikhul Qur'an yayi wannan jawabi. والقلائد التي كانت في الجاهلية يتقلدونها من لحاء شجر الحرب قلائد داك أنبتا وانت أزامن الجاهلية سكيرات ياتا داك باو نبي شوين حرمي انزا كتدو داك شكين حرمي سيس فمطل بشي الحرمي سيس رات يا أجكم أبن حوانس دومن سي إشارة شوى داك شكين حرمي سكتدو yanzu muna karkashin alfarmar harabi dan kada wani ya ce zai afka musu a waje ko da ku akwai kulli tsakaninsu. To sai aka ce wannan hukuncin shi ma an shafe kamar yadda wasu malamai suka ambata liha ai shine kashrahu wa qala ba'dhum wasu malamai suka ce lam yunsa ba a soke ba illa alqala'id sai rajaya la'annahu min amal aljahiliyya domin daga cikin aikin jahiliyya in zaka fito daga harabi. Amma abin da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin zai je shi aikin umara yayi rataye da aikin hajji yayi rataye a cikin ababensa da yake dabbobinsa waɗanda zai hada. Don haka wannan hukunci ne kamar yadda wasu malamai suka ambata mustamir wallahu a'lam. To Allah ta'ala ya ce wa idza halaltu idan kuka halattu ba'ana kun fita daga cikin harami an ce al-haram al-ihram nan kuma sai aka ce wato hillu hilliko sai aka ce al-ihlal kaga can wajen shine al-haram farfajiya na ɗakin Ka'aba da kuma farfajiyar Makka din da inda dai haramin ya tuki nan sai aka ce shine al-haram waje kuma sai aka ce shine hilli wato nan haramun nan halal. Wasu dokoki da aka hana a cikin harami tsada musu bishiya cire musu abin nan ciyayi sai dai idan dan adam ne shuka ba a yi afka ma wani ba a yi farautatta ba a yi da wasu abubuwa sai aka ce nan haram can kuma sai aka ce hindu ya halatta a can. Sannan a wajen ibadar ma tunda can Kano fa anan ake ibada sai aka ce kana yin ihram dan yin wannan ibadar sai kai ma ka shiga wani haramci sai a ce akwai mahduratul ihram akwai ababan da aka hana yayin da zaka yi aikin umara ko aikin hajji me ya saka saboda yanzu can Kano fata da wata ibada ayyananniya da a wajen ake yi idan ka kammala wannan ibada kuma yanzu me kake jira garin ku zaka tafi. To sai aka ce yanzu kuma kayi tahallul at-tahallul yanzu ka shiga halacci abubuwan da da aka hana maka yanzu an halatta maka to waɗannan dokoki da aka ambata wato misali kaman farauta haramun ne ayan farko idan muka waiwaice ta da Allah subhanahu wataala ya ce uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum zakata zaira muhillis sayd wa antum furu to an hana ku alhali kuna cikin harami an hana ku yin wadancan ayyuka na farauta to shine sai ake gini yanzu anan wa idha halaltum atafi ne akan wancan wa idha halaltum ay min al-ihram amma idan kuka warware haramanku yanzu kun shiga yanayi na halacci fattalu to ya halatta ku yi farautanku za ku iya yin farautanku nan ba wai amru wujubin bane da aka ce fattalu ba Allah zumtar maka bane duk da yazo da siga ta ce ila amru amru ibahatin ne ayu ba ku lakum as-sayd an halatta muku kamar da aka ce idza qudiya fa'iz wa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah shi ma amru ibaha ne ba wai an lazumtar maka in ka yi da sallar juma'a dole sai ka je kai kasuwanci ba an nuna maka da an haramta maka yayin da aka kira sallah idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bai'a aka ce wa dharul bai'a aka kira shi da sunan sa yanzu kuma da kuka gama idza wa idza qudiyat as-salati aka ce fantashiru fil ardi kuwa zo a cikin kasa ba ce kai kasuwanci zaka ce waqtabu min fadlillah kaga anan sai aka canja sunan al-bai'u da al-fadl saboda falala ce ta Allah qur'ani wajaje da dama Allah ya kira kasuwanci da sunan fadlullah to shi ma wancan amru ibaha ne nan ma amru ibaha ne an halatta ba ba lalle ne ya lazuce ka sai kai ba wala yajrimannakum shana'anu qawmin kiyayya da kuke da wasu mutane shana'an bi fath'i nuni wa qira'a bi sukuniha ay bughdhu qawmin gaba da kiyayya da kuke da mutane kada ya dauke ku la yajrimannakum ay la yaksibannakum kada ya sanya ku yi aiki li ajli an saddukum 'anil masjid al-haram kun yi gaba da su ne domin sun kange ku daga masallaci mai alfarma annabi ya fito zai je shi yayin aikin umara ya koro hadayensa shi da sahabbansa mutum 1400 sai aka ce ba za ku shiga ba garin su ne ba kaɗan ne waɗanda ba 'yan nan ba akwai mutanen madina al-muhajirun 'yan garin aka ce ba za ku shiga ba bauta muka je za mu yi ba eh ba za ku ba mu yadda ba ba ku isa ku shiga mana garin mu ba sai da izinin mu ba ku gaya mana za ku zo ba dan haka ba za mu bar ku shiga ba ba yaki muka zo ba eh duk da haka ba za ku je ba ga su ga Makka suna jin kanshin ta amma aka hana su an zalunce su wannan abun ya isa ya sanya ka ji kulli a ranka kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake tirka-tirka da su manzon Allah ya ce musu ku je ku kowa yayi hadayarsa suka ki saboda suna tunanin cewa watakila Allah zai bukadin su a aiko da wahayi a ce ku shiga su suna so su shiga ne walau unwatan ko da da karfin tuwo ne amma manzon Allah ya ce a ku tafi annabi ya ce ku je ku yi hadaya ya fito ya gaba wanda yayi to kaga wannan abin zai sanya sahabbai su ji ƙarin gaba akan abin da su waɗannan mushrikan suka musu to duk da haka saboda adalci na musulunci Allah ta'ala sai ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjid al-haram kada kiyayya da kuke yi da wasu mutane nan ana nufin mutanen Makka da kuma dukkan kowa ma kada kiyayya da kuke da mutanen Makka an saddukum 'anil masjid al-haram saboda sun kange ku daga masallaci mai alfarma sun hana ku isa zuwa gare shi da umara to kada ya dauke ku an ta'atadu ku yi ta'addanci akan su ku yi rashin adalci ku ketare iyaka an ta'tadu alaihim bil qatl wa ghayrihi. Haka kawai in kun gansu ku kashe su ko kuma ku musu rashin adalci a cikin mu'amala a akar ku musu. Wannan adalci ne na musulunci. Kage yana koya mana tarbiyya mai kyau wanda za a sami wato islami a tsakanin mutane. Wani in ya maka abu kiyayyar da kake yi da shi saboda ya maka ba daidai ba, kada ya sa kake masa adalci in muhallin adalci ya zo. Yi masa adalci, haka Qur'ani Allah ya mana umarni. Ya ma abin da ba daidai ba ko ya taka ka a wani hu, kuma sai aka zo misali ana neman ka bada shaida akan sa, kace wannan dama matsiyaci ne, ba mutumin arziki ba ne, ni ma lokaci kaza da kaza ya mun kaza, ku yi masa abin da za ku mata matsala. To kage rashin adalci ne mutum bai bada shaida kamar yadda Allah ya umarni ba. Shaida kuma an ce ku faɗi wacce take ta daidai, ku faɗi abin da yake shi ne daidai, ko da makawunanku ne, ko da maiyayenku ne, ko da madanginku ne. To don haka Allah ta'ala ya yi nusar da musulmai kada su yi wajen ƙetare iyaka a kan wasu mutane saboda sun kange su daga masallaci mai alfarma. Don haka Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yakin Khaybar, an ci Khaybar da shi Yahudawa ne an ci su da yaki, gonakansu sun zamanto ganima, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam suka roƙi alfarma suka ce mu muka san yadda muke gudanar da gonakan nan, kamar alfarma za mu ci gaba da kula da gonakan, mu za mu ka kulawa da gonakan da binan nan, idan shekara ta yi aka samu amfani sai mu ɗebi rabi saboda tsawainiyar da muke yi, ko kuma sai mu ba ku da rabi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mun amince. Adalci na manzon Allah. Shekara da ta zo amfani ya zo, su mutanen Madina sun sa mai al-kharf kirdado, sai turu sahabin sa Bara'a ibn Azib je ka kai kirdado a gonakaina, a raraba an babbawa mutane. Bara'a da ya zo shi sai ya ce manzon Allah ya turo ni akan na yi muku hukunci na yi kirdado, in kun amince da kirdado to kuna da dama, za a ba ku dama za ku rika ci a ciki, dama an riga an yi kirdado, kun san abin da kuka diba, in mun zo mun san fasanta jin wani matsala ce da ban bana so fada da bayani akan ta. Shahidin da nake san ambatawa sai ke cewa kun san cewa ba mutanen da nake ki a duniya kamar ku, saboda kun kashe annabawan Allah, kun ƙaryata manzon Allah, kun yi nufin kashe manzon Allah, Allah ya ba wa manzonsa iko a kanku, amma ƙiyayyar da nake muku wallahi ba za ta zana muku rashin adalci ba, zan yi gaskiya. Sai gaya musu haka, kamar kai ne za a ce ka yi hukunci a Netanyahu, ha? Shi yana da wani abu nasa na haƙƙi, musulmi suna da wani haƙƙi, ka je ka kai hukunci a ciki. To misali kamar haka ne, wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Ai kowa yana tallata abin da ke wajen sa, su tsiya ne a wajen sai su yi tsiya, musulmi kuma alkhairi ne tare da su sai su bada alheri. An haka ito cewa cikin irin kisas da ake ambatawa, Annabi Isa alayhi salam yana zaune sai wanda daga cikin Yahudawa ya zo shi, ta inda ya shiga ba ta nan yake fita ba, kamar yadda Bahaushe yake faɗa, zage-zage yake masa da muzantawa kala-kala, bai ce mar komai ba, sai da ya kammala shi kuma sai ya dinga masa addu'a, ya dinga masa addu'an alkhairi, ya dinga masa addu'an alkhairi. Hawariyawa sai suka ce ya Annabin Allah, ka ji irin abubuwan da yana gaya ma kai, kuma kai ta masa addu'a mai kyau, sai ce abin da ke wajensa ke ne bayar, ni kuma abin da ke wajena ai shi zan bayar. Ko ba gaba ne ka yadda kai ka sake naka ka bi na wani, shi rashin mutunci ya iya, to kai kuma shikenan kai ma sai ka yi, a sai kai abin da yake wajenka. Allah ya ba mu ikon kiyayewa. Allah ta'ala ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ku yi taimakekeniya wato a bisa da'ar Allah. Albir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanku ya fassara shi da husnul khuluqi, kyakkyawar dabi'a shine albir. Ayar alqur'ani ta ambace shi a matsayin tauhidi da ibadat da mu'amalat, duka wannan ya fada cikin albir. To yana ce husnul khuluq, kyakkyawar dabi'a, da abinda ayar qur'ani ta ambata duka ya zama ma'ana guda daya. Yadda zaka mu'amalanci ubangijinka, yadda zaka mu'amalanci sauran halittar Allah, yadda kuma kai kudiran da ake so ka rike a cikin zuciyarka, duka yana ga cikin akhlaq. Shi yasa annabi ya fassara shi da husnul khuluq. Allah yake laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinna albirra man amana billahi واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. كاغون ندسي الله تعالى أن بشيش أمسيشين البر كاغيا تترى wato abin nan ya itiqadat, imani ingantacce mai kyau, a sami imani mai kyau, yadda da Allah, yadda da littafin Allah, yadda da manzannin Allah, da abin da manzon Allah ya zo da shi ya koyar sallallahu alaihi wa sallam, yadda da kaddara mai kyau da mara kyau, duka waɗannan yana daga cikin janibin itiqadat da ake son mutum ya kimsa a cikin zuciyarsa. Kana aka ambaci kuma janibin ibadat, al'amura wanda ya shafi zakka, al'amurin da ya shafi wajen abin nan sallah ita kanta, kaga an ambace shi ta janibin ibadat. An ambaci abin da ya shafi janibin mu'amalat, kyautata ma waɗanda suke ba su da shi, faɗan gaskiya, yin haƙuri, wannan duka abubuwa ne na mu'amalat. Kaga sai zaman doke na abin da yake albir ismun ne shamilun da kullul khair, duka waɗannan janibai guda uku, i'tiqadat, ibadat da mu'amalat, wanda shari'ar musulunci ta gino akan su, sai aka ambace shi a matsayin albir. To nan kuma Allah ta'ala sai mana umarni ce wa ta'awanu 'alal birri, taimakekeniya za ku yi akan albir, ma'ana duk abin da ka san zai lalata aqida kar ka yi shi, duk abin da ka san zaka ingiza mutum aqidarsa ta lalace jawo shi kada ya fada, duk abin da ka san cewa ibadar mutum za ta lalace kada ka ingiza shi kai tura shi inda ibadarsa za ta kyautata, abin da ka san cewa shine zai kyautata masa mu'amala, to akan wannan zaka masa taimakekeniya, ma'ana ka taimaki dan uwanka akan shaytan kada ka taimaki shaytan akan sa. Don haka nan da ake ce wa ta'awanu 'alal birr, duk wani abu shawara ne zo ya nema a wajenka, to ba shawara wacce take mai kyau wadda ta dace da shari'a, kai at-ta'awanu 'alal birr, kage yayi kasa a gwiwa ne akan al'amuran ibada, zaburar da shi domin ya dinga kiyayewa, ko da wannan kage ya zo na lokacin sallah ya ce tashi mana ka je kai sallah, kai ta'awani albir, a lokacin da kage zai aikata wani abu da ya saba ma addinin musulunci sai ka hana shi, kai at-ta'awunu 'alal birr, domin ka taimaka masa wajen bin Allah da kiyaye dokar Allah da kyautata mu'amalarsa da ubangiji. To irin wannan ta'awuni shine ake so musulmi su yi a tsakaninsu, a kul taba wa mutum mummunar shawarar da za ta bata masa addini. Da yawa yanzu za ka samu wanda suke yan kasuwa, matasa, wallahi sun shiga hidimar bokaye, kuma waɗansu ne suke sa su a cikin hidimar bokaye, wai daga mutum ya ɗan samu wani ɗan kuɗinsa cikin cokali, shi ke nan yanzu shi sai yake ga cewa dabararsa ce za ta tsare masa duk wannan dukiyar ko ta ɗaukaka dukiyar, sai fantsama wajen bokaye, ba abin da zai sai boka ya gaya masa, boka ya ce kaza, boka ya ce kaza,
wallahi wannan mummunan matsayi ne a addinin musulunci don haka duk wanda ya ingiza mutum a irin wannan to bai at-ta'awunu 'alal birri wattaqwa ba kuma Allah ta'ala yace wattaqwa ke hadafi taqwa kuma shine imtithalul awamir wa istinabun nawahi kamar yadda mafi yawan malamai ke fassara shi an samu asalin sa daga ibnu taymiya rahimahullah don haka kiyaye abinda Allah ta'ala yace a kiyaye nesantan abinda Allah ta'ala yace a nesanta shine at-taqwa so da yawa sukan fassara at-taqwa da tsoron Allah mujarradin tsoron Allah ba shine at-taqwa ba wani zai iya kasancewa yana tsoron Allah duk lokacin da aka faɗi azabar Allah zai razana amma kuma ba zai bi abinda Allah yace ba zai saba ma Allah shaytanin sa yayi rinjaye akan sa zai fuske shi to kaga wannan babu takawa tare da shi don haka at-taqwa shine mutun ya bi abinda Allah ta'ala yayi umarni ya ne san ci abinda Allah ta'ala ya hana Allahumma illa inda aka samu zamewar kafa nan kuma sai ya tuba zuwa ga Allah ya dawo to akan irin waɗannan tafarki shine Allah ya mana umarni wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa ku taimaki ƴan uwanku ku yi taimakekeniya akan da'a wattaqwa da kiyaye dokar Allah al-fi'l ma umirtum bihi wajan aikata abin da Allah ya umarce ku shine albir at-taqwa bi tarki ma nuhitum an amma abin ya wuce abin da malai fassara wala ta'awanu amma kada ku yi taimakekeniya asalin sa ta ta'awano ne sai aka shafe ɗaya aka gamin ta cikin ɗaya wala ta'awanu 'alal ithmi amma kada ku yi taimakekeniya wajen sabon Allah shine al-ithmi al-ithmi kar ku yi taimakekeniya a kai an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan al-ithmi yace al-ithmu ma haka fi nafsi wa kamita an yartali alayhi an-nas abinda ya sosa maka rai a ranka bai kwanta maka a rai duk abin da ka ji aikata shi bai kwanta ma a rai kuma sai ka ji cewa ba ka so mutane su nasabta wannan abin tare da kai ko a gane wannan abin tare da kai to annabi ya ce to shine al-ithmi sako ke nan domin abin da yake ba haka ba da'ar Allah za ta kwanta maka a rai kuma ba za ka ji wani abu ba dan ka aikata kuma dan mutane sun gani amma duk abin da ka ji ba ka so mutane su gani ko su ji labari ko kuma kai da kanka sai ka ji abin bai kwanta ma a rai ba kana dan tararabi bashi al-ithmu kenan to Allah ta'ala ya ce kada ai taimakekke ne wajen al-ithmu kar ai taimakekke ne wajen al-ithmu wal udwan da kuma ƙetare iyaka zalunci ke shine al-udwan ƙetare iyaka mutum ya aikata abin da Allah ta'ala ya hana ya yi al-udwan mutum ya afka ma wani imma a dukiyarsa ko a jininsa ko a mutuncinsa ya yi al-udwan ya yi al-zulm to Allah ta'ala ya ce kada ku taimaka ma junanku wajen sako duk abin da yake na sako ne kai ka san sako ne aka shawarce ka to kada ka bari a aikata kada ka ingiza mutum wajen aikata abin da yake na sakon Allah wallahi je ka aikata komai ma ai misali abu ne mai sauki ka ji mutane sun faɗa haka je ka kai komai ma ai kaga wannan an yi at-ta'awuni 'alal ithmi wal 'udwan ke da Allah ya hana amma in ka san saba ma Allah ne ka san aikin zunubi ne kar ka ba wa mutum gudunmawa a kai rarashe shi hana shi kwadaita masa abin da yake shine daidai to in kan yi haka in ya dauka kai riba biyu riba ta al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar sannan kuma kai riba saboda ya aikata abin da yake na salaha ya sallada ka samu irin wannan ladan kai ma in kuma ka masa bai dauka ba nan ma dai kana da lada kana da lada na umarni albashi shine ko bai aikata ba amma kai kana da lada na kyakkyawan umarni don haka Allah ta'ala yana shajja'a mu wajen taimaka mu juna a kayan bin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hadisi ya tabbata a cikin Bukhari daga Anas bin Malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluma, ka taimaka ma dan uwanka wanda aka zalunta, wanda zai zalunci da wanda aka zalunta. Suka ce to wannan wanda zai zalunci sananne ne, wanda aka zalunta ai wanda aka zalunta sananne ne, wanda zai zalunci kuma wanda taimako zaka masa. Annabi ya ce ka kama hannunsa ka hana shi yin zalunci. In ka kama hannunsa ka hana shi yin zalunci, to ka taimaka masa, domin kage yanzu shi bai aikata laifi ba, ballantana ya samu zunubi a wajen Allah, kuma kai ka samu lada. Al'udwan shi ne at-ta'addi fi hududillahi, wato ƙetarawa cikin iyakokin Allah, Allah kuma yana kishin iyakarsa. Wa inna himallahi maharimuhu, ko iyakar Allah shine abin da ya haramta, to Allah yana kishin iyakarsa, ya ginda ya iyaka, iyakarsa kuma shine abin da ya haramta, no go area ɗin sa kenan. Kada kai yadda ka aikata, ai kar kai kaza. La ta'tadu wa la taqtulu anfusakum wa la taqrabu az-zina matsalan, duka irin waɗannan iyakoki ne na Allah ya ce kar kai kaza, kar kai kaza, kar kai kaza. Allah ya ce wattaqullah, ku bi Allah da taqwa, ai khafu iqabahu bi an tu'minu, ku kiyaye dokokinsa, ku masa da'a, ku nisanci abin da ya hana, da wannan ne za ku ji tsoron, za ku tsorace makanku azabarsa. Inna Allah shadidul iqab, lalle Allah ta'ala mai tsananin hukuma ne liman khalafahu, ga duk wanda ya saba masa kuma ya je masa ba tare da ya tuba ba. To Allah yana kama irin wannan ya masa horo. Allah ka yafe na.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتربية والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
الله تعالى حرمت عليكم الميتة, an haramta muku mushe, an haramta muku mushe ga Allah ta'ala, saboda a zamanin jahiliya suna cin mushe, kwaɗe ta kawai suke, wasu in sun ga dama su yanka ta ni yadda suka yi niyya. To an haramta muku cin mushe ga Allah ta'ala, ai akluha waddamu, hakanan an haramta muku jini, ai al-masfuh wanda yake gudana mai farara, kamar ce suratul an'am, kamar yadda ya zo a cikin suratul an'am, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'im yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan, jini wanda yake farara, ba kowane jini ne wanda aka haramta ba. Shine malam yace li tukhrij al-kabid wa al-tihad, domin a fitar da wato hanta da kuma saifa, fahuma halalun, domin sukan halal ne din hadisi fi zalik, saboda hadisin da ya zo dangane da haka. Akwai hadisi na Abdullahi ibn Umar, Allah ya kara masa yarda, ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wahillat lana maitatani wa dabani, an halatta mana nau'in mushe guda biyu, an halatta mana nau'in jini guda biyu. Amma al-maitatan, amma mushe
sai ce fal jaradu wassamak, wato da fara da kuma kibi, ba a bukatar ka yanka. Kibi yanzu idan ka dauko ko da shark ne ka samu, ku kwakwace shi kawai yadda ba zai cutar da kuma ya mutu, ko ku bar shi yana watsal-watsal har ya gama mutuwa. Ba wanda ya saka ku yankawa, in ka yanka shi ma ka yi bid'a, don ba wanda ya ce ka yanka. In kana son gaggawar mutuwar sa ne, sai dai ka fasa wani abu da zai gaggauta mutuwar ta. To haka nan fara ita ma ba a yanka ba. Fara halal ne, kar ku ce mutanen gabas nan mayu ne, a halal suke ci. Sai dai kawai baka saba ba. To abin nan shi kuma jini shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya ce attihadu wal kabid, wato da saifa da kuma hanta, ai su ma jini ne da daskararre, amma haka Allah ya yi shi a ciki. Idan aka tara jini a waje sai aka daskarar da shi ya zama kamar hanta, an ce burwa ne saboda su sun waye sukan yi haka. Na taba jira rahoto har a radio, tabbas na ji da kunnena cewa wasu suna irin wannan hahincin ba tare da sanin waɗanda suke masu harkar ba. Hakan yi wannan hahincin sun sayar da suke jini ne za a tara shi kuma sai a daskarar da shi, sai ya gan shi kamar hanta. Don haka in ka je ka irin kurmin nan ka ji ana suya hanta ka ɗan takatsar sanda ita. Kar watakila ko irin wannan ɗin ce, ba yana ce dukan su hakan ba ne, amma ne na ji cewa ana yi. To kaga wannan shi haramun ne, ko da an maida shi shakalin hanta, to ba hantar ba ne. Ita hantar a cikin ne Allah ya maida ta ta zama haka, jinin ne Allah ya yi niyyar daskarar da shi da wannan sifa, kuma ya yi wani aiki da Allah yake so ya yi a jikin ɗan adam ko kuma jikin halittar da yake jiki. To ita abin nan hanta ta jikin dabba halal ne duk da cewa jini. To kaga wannan aya ta zo da siga na umumi, harumat alaikum maitatu, da siga ta zo ta umumi, sai aka ce waddam. Shi ya saka malaman usul suke cewa daga cikin ka'idoji wanda ake samu ana shi hadisi, wani lokaci an fi samun irin wannan hukunci tsakanin aya da aya, ma'ana aya ta zo da siga na ammi wata aya kuma ta yi tafsirin sa. To amma ana samun hadisi sai tafsirin abin da ya zo na umumi a cikin aya, misali kamar wannan hadisin da muke ji na Annabi sallallahu alaihi wasallam, ai ya zo da siga ta umumi ne amma hadisi sai tafsirin sa. Wannan yana zuwa a cikin bayanai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da yawa a cikin irin wannan ayatu da haka. Yanzu misali kamar yanke hannu cikin wannan sura da Allah ta'ala ya ambata ya ce wasarqatu faqata'u aydiyahuma, kaga aidi aka ce, alyadu kuma suna ne wanda ana itlaqin sa ganan duka ana kiran sa alyadu, duk da cewa kowanne yana da sunan sa, kowanne hatta ya sunan kowanne danan kowanne yana da sunan sa a Larabci, amma ana itlaqin sunan alyadu, suna wanda yake gama gari. To kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya ambaci ga iya inda za a yanke, hadisin Annabi shi ne wannan bayani. To wannan shi ma hadisi ya keɓantar da abin da ya zo na sigar umumi a nan, ba dukkan jini ba, ba dukkan mushe ba, mushe biyu na fara da kifi, jini biyu, saifa da hanta, su sun halatta. Wa lahmul khinzir, haka nan naman alade, wa kazalika shahmuhu, nan da aka ce lahmu ba wai ya tsaya a kayan naman kawai ba, a baki ɗayansa, baki ɗaya alade haramun ne. Wannan shi ne abin da jumhur suka ambata, kuma shi ne dalilai daga waɗansu hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar. Don haka alade shi ma haramun ne. Al-khinzir wanda yake al-insiyya da kuma al-wahshiyya dukansu. Kaga yanzu kaman jaki akwai bambanci, shi jaki wanda yake na gida humrul ahli ko humrul insi, shi wannan shi ne haramun,
amma wanda yake al'umru wahashi to wannan shi ya halatta zaci zai bura ke kaga shi an bambanta na jeji ya halatta na gida haramu to amma shi alade duka dai ne da na gida da na jejin duk gaba daya haramun ne amfani da shi haramun ne naman sa haramun ne duka wani abu da yake jikin sa a ci shine yace wa lahmul khinzir wama uhilla li ghayri llahi bihi da abin da aka daga sunan wani Allah game da yanka shi al ihlal shine raf'u sawt daga sauti to idan sun zo za su yanka suna daga sunan gumakan su eh sai ya ce ya hubar sai su yanka dabba to duk wanda aka yanka da sunan wani Allah haramu ko da za mu ji hukunci a gaba yankan ahlul kitabi da aka halatta sai inda suka kira sunan Allah da za su kira sunan wani Allah to shi ma wannan hukuncin ya hau kansu wa ma illa da ghairu llahi bihi wannan amma ce to don haka duk abin da aka ambaci sunan wani Allah game da yanka shi bi an tu biha al ismi ghairihi a yanka ba da sunan Allah ba a kira sunan wani wani gunki ko a kira sunan shehi ko a kira sunan kowa aka kira ko yesu almasihu ko kowa ne ne in dai ba sunan Allah ba to baya halatta a ci wal munkhadikatu nan kuma da aka ambaci waɗancan dabbobi ko nau'o'i na abin da aka haramta yanzu aka sake dawowa kuma cikin dabbar da aka halatta maka din akwai yanayi da zai iya samun ta wanda kuma ta haramta ba yau wasu dabbobin ne daban ba dabbobin da aka halatta maka cin ne amma wani yanayi in ya same su yanzu sun zama haramu shine aka ce wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wama akala sabu'u kaga nau'i guda biyar al munkhaniqa ita ce wanda aka makare ta wani ne da liya ya zo ya sa mata igiya a wuya ko ya kama makogaron ta ya shake ta sai da ta mutu a'a ita ce da igiyar da aka mata zarara sai ta taɗe kanta tana shulurimure ma ba wanda ya kawo mata ɗauki har ta mutu aka san mushanta to ta zama al-munkhaniqa wal mawqudatu da kuma wanda aka doke ta ita ce al-mawquda wanda aka make ta sai ta fadi ta mutu to ita ma ta zama to al-mawquda yanzu misali kamar wanda mota ta zo sai ta doke ta sai ta fadi sai ta mutu to al-mawquda ce ita ma koda a wajen farauta cikin hadisi wanda Imam Tirmidhi ya rawaito na Ali ibn Hatim al-Tahi da yake shi dan farauta ne ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da yake amfani da shi yana jefawa kamar majaujawa yana yin farauta da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa cewa abin da tsininta ya buga to wannan zaka ci koda ka san bushin ta amma abin da mararta ya make ta sai ka san mushanta to wannan ba za ta ci ba saboda wannan ta zama to mawquda haka aka fayyace masa to dan haka duk wanda wani abu ya make ta sai ta mutu ko da a wajen farauta ba tsinin ba to wannan ta zama to mawquda al-maqtulatu tarban kenan wal mutaraddiyatu da kuma wanda ta rikito daga tudu ne ta fado tik kan dutse ne kan wani abu ne dutse abin nan kyalla ce ka san tana da rigima sai ta iya hawa kai rumfar daki ma sai ta fado ta wuya tana shuga shuga ba wanda ya zo ta mutu aka same ta ba za a ci ba ko kuma an zuba su a trailer za a kai kudu sai ta tsargo ta sama sai ta fado ta mutu to ita ma ba za a ci ba ita ce al-mutaraddiya ay as-sakitatu min ulwi ila asfal famatat wanda ta fado daga tudu zuwa kasa sai ta mutu wan nadihatu da kuma sokakka ay al-maqtulatu bi nadhihi ukhra laha wanda aka ce ta irwata ce ta soke ta musamman ma abuta kawon nan shanu ne sai suna rigima a kewaye ɗaya sai ta soke ɗaya da aka za ka samu ƙatin bijimi ya cika sai a rungumi ƙantara ga shi ƙato kar a ce za a yi bandarsa a kai ƙasar arna a tsaye an ƙi cin biri an sharo man sake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata musu wasu nau'o'in abin da aka haramta sai suka tambaye shi to ina kuma ga kitsan fa saboda ana shafawa a jikin kwale-kwale kuma ana yin a ci balbal da shi a matsayin mai za a iya tatsan kitsan mushen a yi amfani da shi ko a sayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ai abin da ya yi halakar da yahudawa ke su da Allah subhanahu wataala ya haramta musu abu shikenan sai su saida shi sai kuma su ci kuɗin in an haramta musu abu sai su saida abin sai su ci kuɗinsa don misali yanzu mutum ne an haramta masa shan giya sai aka ba shi wai lokacin muna irin aikin NYSN nan a can kasan arna ne wani aboki na zai aka tura shi Freewood ta ci shekantaka Freewood inda ake yin giya sai aka tura shi na ce to in ka ci gaba da zama a wata kana cikin fushin Allah mazalar laba ka bar wajen to lokacin kuma ka nemi iron deployment ɗinka akwai wahala sai da ya sha wahala a kanta da zai da wata uku tukunda suka yi da suka tura shi wani gudana ya ce a kai shi wata makaranta amma can ana ba da kuɗi kuma Allah ya taimake shi ya kudu da kudin to sai ke tambaya ta to yanzu su kowane wata bayan an baka wannan dan suna ba da wani dan alama saka mai dan kauri a lokacin mu sauran wajajen a lokacin abin da ake bayarwa naira 400 ne amma su ana ba su naira 1000 kuma sai hada musu da katan daya sai hada musu da katan daya sai ya ce to yanzu wannan katan din a kowanne da suka ce abin nan to idan ka sayar musu mana zai sayar ne ce in ka sayar ai kasha in ka sayar kasha ka ji fa sai a ba katan guda akwai wa mutum lalacewa Allah ya saboda ya ce abin nan ina wajen ne wannan ɗaya hajji ko ai al-maqtulatu min nadhi ukhra laha da aka ce ma akala sahu da abin da zakoki suka ci abin da zakoki suka ci ma'ana abin da zaki ya kai mata hari kana tafiya a jeji sai ka sami zaki ya kai hari a zebra ya yaga cikinta Allah ya taimake tana ta gudu tana ta gudu sai shiga wani sako sai ta je sai ta mutu a wajen zaki ya mata rauni sai ta je ta mutu nan a kada ba ana nufi sai cin ba ko da al'abdu cizo wa ma akala sabu to waɗannan su ma duka haramun ne a ci idan ka same ta a mace mun gane in an same ta a mace shi ne aka ce illa ma zakaitun face abin da kuka yanka ma'ana wanda kuka riska kuka yanka akuyar ta fado daga sama ko motar ta doke ta ko bijimin abinan dan uwansa ya soke shi a ciki ya fadi yana shure-shure ko abin nan wanda ya sadado daga sama ko an makare ta sai aka same ta tana motsa-motsa tana shure-shure sai kuka samu kuka yanka shi ne aka ce illa ma zakaitu ai adraktum fihi ruha min hadhihi al-ashiya wanda kuka riske rai tare da shi a cikin waɗannan nau'o'in fadhabhtumuha qabla infadhi maqtaliha bi tilka al-asbab kuka sami yanka ta kafin makasarta ta isa a dalilin wancan sababin to in kun samu kun yanka wannan alheri amma in an faran makatalaha qabla dhabt amma idan har an wanzar da makasarta gabanin ayanka fala tukal to a sahin nan ba za a ci ba fal istithna'u munqati'un istithna'in ya zama to munqati'i kenan kan haka wa alayhi malikun kan wannan fatawa imamu malik ibn anas yake وعن علي بن ابي طالب يزود علي بن ابي طالب الله تعالى مصير دا وابن عباس وابن عباس عبد الله بن عباس والحسن وقتاده ده حسن البصري ده امام قتاده الا ما ادركتموه سي ابين ده كوكا رزكا ا cikin wadannan nau'o'in dabbobin waqad baqiyat fi hayatun mustaqirra amma an samu tabbatacciyar rayuwa tare da ita min hadhihi al-ashiya' al-mazkura daga wadannan ababen da aka ambata wato imamu malik ya ce in dai an same ta da rai ko da tana shura shura ne bata gama mutuwa ba in aka yanka ta halitta ce mun gane ko abinda suka tafi a kai kenan ko da ku idanun ta ne yake kiptawa ko kafafun ta yana shurawa idan an samu an yanka an rikiranta gabanin ya fita an yanka ta to ya halitta ce waɗannan da aka ambata daga cikin sahabbai da Hasan al-Basri da Qatada suka ce illa ma adraktumuhu wa qad baqiya fi hayatun mustaqirra an samu tabbatacciyar rayuwa ma'ana ba ƙarasa shi kai ba mun fahimta su sai idan za a samu rayuwa tare da shi wannan raunin da aka yi ko wannan sababin da ya samu ba zai kai ta zuwa ga mutuwa ba to shine wadda in an yanka za a ci wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace idha tarafat aynaha aw rakabat rijluha idha tarafat aynaha aw rakabat bi rijliha aw taharwakat fadbah fa huwa halal to dan abbasin ma ya goyi bayan waccan fatawa akan cewon istithna'in munqati yake nan wato idan har idaninta ya kyafta kafafunta ya shura ta shura kafafu ta kyafta idanu ko kuma ta motsa lokacin da aka tsora mata wuka yanzu kenan wahalar da take ciki ya bambanta da yankan da aka mata mun gane da aka tsora mata wuka tana nishi sai aka dora wuka da aka dirza sai ta motsa haka to akwai rayuwa a jikin ta cikakka ba a magangara take ba don haka yace fadbah wannan ayanka ta fa huwa halalun ya halalta za a ci fa ala hadha fa istithna'u muttasilun in an dauke shi a wannan bayani istithna'in ya zama to muttasili ke saboda lokaci ba zai yi bukarsa ayar ba mun tsaya dai a tsakiya insha Allah Allah ta'ala ya ce mu wani mako kuma sai mu dora abinda muka faɗa dai dai muna roƙon Allah ya ba mu lada wanda kuma muke kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mu subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum